الحمد لله رب العالمين بنعمته تتم الصالحات وبفضله تضاعف الحسنات وبعفوه تمحى السيئات أحمده سبحانه وتعالى وأشكره على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة ثم أصلي وأسلم على من لا نبي بعده إنما سدرجع muna cikin ayyuka ibadodi na zuciya wanda su ne suka yi muhimmanci da dukkan ibada da bawa yake ma Ubangiji subhanahu wa ta'ala mun ga in ce falalarsu da fa'idodinsu duniya da lahira har muka fara satin da ya wuce daga cikinsu babban ibada zuciya muka ce shi ne ikhlasi yi don Allah cewa duk aikin da bawa za shi ya yi don Allah ba don komi ba ba don kowa ba to mun yi bayani me ake ce ma ikhlasi kanna muka zo muka yi bayani biskan alamomi na ikhlasi da sifofin shi to yau bi iznillahi ta'ala sai mu rihe wannan ibada mai girma na ambaton kadan daga cikin fa'idodi da alkhairai da ikhlasi yake kama musulmi duniyar shi da lahira kanna mu rihe bisa kan bayani yaya ma ya kamata musulmi yayi wace hanya ya kamata ya bi dan ya zamanto mai ikhlasi cikin dukkan ayyukan shi ya yan uwa masu daraja ikhlasi yana da fa'idodi masu yaya masu tarin yawa duniya da lahira cikin duniya fa'idar ikhlasi ta farko shine sharadi daga cikin sharada guda biyu dake sa Allah karbe ibadar bawa malamai sun yi bayani da cewa duk wanda ke so Allah karbe ibadar shi to dole shi ne ya zamanto ya kula da sharadi guda biyu kuma sun yi istinbatin wannan magana cikin suratul kahfi inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa man kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wala yushrik bi ibadati rabbih ahada wannan sharadi guda biyu shine na farko abinda ake ce mai ikhlasi yi dan Allah in yi dan Allah ya bani lada ba dan wani yayi baba ko kuma ba dan wani yace yayi kyau ba inna ma dan Allah lillahi fillahi wa billah shine sharadi na farko sharadi na biyu dake sa Allah karbe ibada mu shine almutaba'atu li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ai in yi koyo in bi yanda annabi yayi ibada dan duk ibadar da musulmi za shi a rayuwar shi dan ya samu yarda Allah to tabbas annabin rahma sallallahu alaihi wasallam shine ya nuna ta kenan duk ibadar da zani in ba annabi yayi ta ba ko ba haka ya koya ba to in nayi ta in sai ina fata lokaci ne wannan shine sharadi na biyu dan haka wannan ke nuna sharadi ko ince fa'ida ta farko ta ikhlasi a duniya shine dubawa mai ikhlasi to Allah yana karbar ibadar shi kuma dalili daga cikin dalilai magana annabi rahma sallallahu alaihi wasallam cikin hadisi ingantacce da hadisin abi umama al-bahili Allah kare yarda da shi yace annabi ya ce sallallahu alaihi wasallam lalle Allah bai karban kowane aiki sai wanda aka yi da ikhlasi kuma aka nemi yarda Allah a ciki kaga ashe duk aikin da zani in tabbatar da dan Allah zani kuma shi nake so ya biya ni kowane aiki inji manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dan haka shine in ce fa'ida ta farko da duk mai ikhlasi ya shanto yana yin aiki ne da Allah zai karba fa'ida ta biyu ta ikhlasi ɗan uwa a duniya shine hanyar da ke sa Allah yana karban addu'ar mu kuma yana dunguje mu bala'o'in da muke fada yana yaye mu bala'o'in da muke fadawa malamai suka ce dalili shine wannan hadisi ingantacce da annabi rahama ya kawo sallallahu alaihi wasallam ga mutane guda uku wanda suka yi balaguro sai Allah ta do hadari ruwa da iska sai suka nemi mafaka a cikin wani kogon duci da suka zo suka shiga suna jiran wannan ruwa su wuce Allah sai ya jarabce su ya turo masa katon duci ya zo rin hanyar da suka shiga ga ruwa sun kare iska ya kare amma ba zancen hita to shine sai kowannen su yayi tawassuli da ayyukan shi na kware wanda ya roki Allah da shi Allah sai ya bude masa suka hita su malamai suka ce to kaga ikhlasi duk lokacin da mutum yake mukhlis ne a rayuwar shi to ba zai zamanto cikin kaskanci da wulakanci ba Allah zai kawo mai agaji da taimako ta inda bai tsammani domin kowannen sa ya ambaci aikin da ya taba yi ma Allah dan Allah da yake ba lokaci bane na akawo hadisin dandami a nuna mana da cewa duk mai yi dan Allah to yana cikin fa'idar da zai samu Allah zai dunguje mai bala'o'i in ya shiga Allah zai kawo mai taimako ta inda bai tsammani a wayan da uwan ga guda uku suka yi tawassuli da ayyukansu na kwarai Allah ya tseratar da su daga yanayin da suka tsinci kansu fa'ida ta uku ta ikhlasi tana yaye ma mutum tana wanke ma mutum zuciya duk in kana ikhlasi ga aikinka to daga cikin fa'idar da zaka samu daga Allah shine zai wanke ma zuciyarka ta koma farafes ba a samun bakin ciki a cikin ta, ba a samun keta da mugunta, ba a samun kashi, ba a samun gaba. Malamai suka ce dalilin mu shine hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda al-Imam Tirmidhi ya fitar da shi cikin littafin shi a Sunan, na Annabi rahama yake cewa sallallahu alaihi wasallam, akwai abubuwa guda uku ba yanda za a yi su bata zuciyar musulmi. Sai ya ambata ya ce, na farko ikhlasul amali lillah, yin aiki don Allah. Dume yin aiki don Allah, Allah na karwaye zuciyar shi ya wanke ta, ta koma farafes, kuma haka ne yan uwa. Na biyu sai ya ce almunasahatu li a'immatil muslimin, shine yace me ake cewa da suna yin nasiha ga shugabannin musulmi, yi masa nasiha ta nuna masa hanya da wurin da hanyar da ya kamata su bi don su ci nasara a cikin shugabancin da Allah ya dora masa, wanda amana ce gobe kiyama Allah zai tambaye su. Na uku sai ya ce da zama da su, ai zama da su don saboda zama da musulmi, don saboda cuɗanya da su, don saboda su amfane ka kai ma ka amfane su ga addini ga duniya. Muhallin shahid ya ce ikhlasul amali lillah, inda yake so kawace nan ne ka yin aiki don Allah, yana sa Allah ya wanke zuciyar musulmi, ya hidda dukkan wani mugun cuta da ke ciki wanda ke hana mai arzikin duniya da na lahira. Fa'ida ta hudu ta ikhlasi a duniya, ɗan uwa masu daraja, shine Allah yana kare mai ikhlasi daga kaidi da muguntar shaitan, don dama shaitan mugu ne, kuma shine babban mai ake ce mai da suna makemu, a wanda Allah ya ce inna shaitana lakum aduun fattakhidhuhu aduwa, shaitan makiyinku ne ku ɗauke shi haka. Don haka ba mu da maki a washi. To shi da kanshi shaitan a cikin littafi mai tsarki ya ce ma Allah subhanahu wa ta'ala la ugwiyannahum ajma'in, bayan ka gaba ɗaya zan fadda su, zan kai su ga mahallaka, in hallaka su duniyar su da lahira. Shi da kansa yace illa ibadaka minhumul mukhlasin, sai dai bayin ka masu yin ikhlasi, shi ka ba ni ya komi da su. Shaitan da kansa yace duma yin ikhlasi, me yin aiki don Allah, yace yafi ƙarhina. Kaga ashe babban fa'ida ce a ce Allah baka makamin shaitan, shi ne duk abin da za ka kai, ka ji tsoron Allah, kai dan Allah. Fa'ida ta biyar ta ikhlasi tun a duniya shine hanya ce, sirrin hanya ce da ke kai bawa ga Allah. Duk wani da kanshi Allah subhanahu wa ta'ala so shi, ya jibinci al'amarin shi, babban abin da Allah ya sa ya bashi wannan makami ko kai shi wannan wuri, wallahi ɗan uwana ikhlasi ne. Na kaga annaba da manzanni sune shugabannin masu ikhlasi, zawwa waliyan Allah, zawwa su sahabbai da sauransu, dukkan su kaga ana ambata su da alkhairi. Me yasa? Dan saboda ikhlasi, irin su Abubakar din ga ba yawan ibada gare da saura ba, amma me yasa? Abin da ke cikin zuciyar shi ne a wanda ɗaya daga cikin salafus salih yake gai. Dan haka sirri ɗan uwana da ke samu samu kula ta musamman ta Allah da taimakon shi, mu zamanto ɗan lele na Allah, to shine ɗan uwana mu zamanto mukhlisin, masu komi dan Allah subhanahu wa ta'ala. Haka zalika na biyar daga cikin fa'idodi da za mu samu tun a duniya, in muna da ikhlasi, da cewa ikhlasi a cikin niyya na sa bawa ya samu ladan aikin da bai aikata ba. Akwai dalilai da dama, mu ɗauki dalili biyu. Hadisai biyu na manzo Allah sam ingantacci, na farko wanda al-Imam Muslim ya fitar da shi cikin littafin shi as-sahih, shine Annabi rahama yake cewa sallallahu alaihi wasallam, duk wanda ya roki Allah ya kai shi a kashe shi wajen daga addinin Allah, shine ya samu shahada. Annabi rahama yake cewa sam Allah zai kai shi tare da wannan shahidai din gobe kiyama a cikin aljanna, ko da ya mutu a gadon shi, saman gado ya rasu, amma bai samu ya samu gurin shi ba, na ya kai wajen daga yaki, dai wajen yaki domin daga kalmar Allah. Amma ba irin na Boko Haram ba da aqida da alqaida, wannan ba yaki bane na addini, wannan cuta ne da zalunci. A yakin da Annabi yayi jihadi tsarkakakke tatacce, wanda shugaban masu tsoron Allah yayi sallallahu alaihi wasallam, wanda yau babu wannan condition, babu sharuɗan da suka inganta dan ayi. Dan haka duk wata kungiya da za ta yi, to ta ce jihadi take, ƙarya take, kuma su da kansu san da cewa zalunci ne suke, kuma Allah zai kama su duniyar su da lahira. A jihadin da ake nihi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, to dan haka Annabi rahama yake cewa sam duk wanda ya roki Allah da gaskiya, kaga bi sidiq yace da gaskiya a cikin zuciyar shi, ai da ikhlasi kenan, ko da ya mutu saman gadon shi gobe kiyama, Allah zai hada shi da shuhada gobe kiyama. Shine Saifullahi Masulul Khalid bin Walid, yamma Allah godiya ce, kai can Khalid an san ka da cewa zaki kake wajen daga addinin Allah, mazaje a duniya na tsoranka, baka shiga wani yaki ba face sai ka ci galaba, amma kan cinka hadi da yau gaga za ka mutu saman gado. Sai aka kawo mai wannan hadisi, ai kai bisharar ka ya kai Khalid da cewa manzon Allah ya ce sallallahu alaihi wasallam, duk wanda ya roki Allah shahada da bisirikin da ikhlasi, to Allah zai kai shi gobe kiyama tare da shahidan cikin aljanna koda ya mutu saman gado. Sai ma Allah godiya. Kaga ikhlasi, hadisi nabi da ke nuna mana niyya, niyya mai kyau da ikhlasi ɗan uwana na sa ka samu ladan ibadar da bakai ba. Shine hadisin Annabi rahama sallallahu alaihi yake cewa, duk wanda yayi alwala ya kwanta da niyyar ya tashi yayi sallar dare tahajjud qiyamul layl, sai Allah ya kadarta idanun shi suka galabace shi, ai kwana ya galabace shi bai tashi ba sai da asuba. Fa'ida biyu Allah zai bashi, ya rubuta mai lada yayi tahajjud, Allah mai rahama kenan, za a rubuta mai yayi qiyamul layl cikakka, tabbas yayi, kuma haka Allah zai rubuta mai bai yin ba, amma an bashi lada. Nabi sai Annabi ya ce sai kuma wannan bacci sadaka ce Allah subhanahu wa ta'ala bashi. Kadiba ikhlasi yanda yake kai bayan Allah, baka aikata aiki ba amma dan niyya mai kyau, ka kwashi gara kasa ta qiyamul layl, kuma an rubuta maka da cewa baccin da kai an baka sadaka ne, bi ikhlasi ke kai haka. Dan haka wannan ke nuna mun ɗan uwa masu daraja, ikhlasi hanya ce ta cin nasara duniya da lahira, hanya ce ta samun arzikin duniya da lahira, inda mun zamanto masu ikhlasi. Kana hayi su ga al'umma, ikhlasi abin da yake haihuwa ma al'umma shine at-tamkin wa raf'atu wa nasr. Manzo Allah sai ke ta ayi bishara ga wannan al'umma, nabi Allah zai bata daukaka, zai bata cin nasara ga makiyayanta, zai bata tabbata a cikin duniya, amma me ya zamanto suna da ikhlasi? Sai kawo hadisi yace a gaya mamu da dukkan mu wanda yayi aiki na lahira dan duniya, to gobe kiyama in ji manzo Allah san baya da komi nasibi, ai bai da wani nasibi wani rabo da Allah zai bashi. Muhammad shahidi mi annabi yake ni sai san da cewa ashe duk in al'umma ta koma tana bauta Allah shi da, ba shirka, ba kafirci, ba munafici, sai ikhlasi Allah suka sa gaba, to babban ni'ima da Allah zai ba wannan al'umma cin nasara cikin al'amuran su gaba daya ba, gaba daya da zamanto masu daraja da daukaka. Me yasa ikhlasi da shi ma Allah subhanahu wataala. Haka zalika dada a lahira gobe kiyama, ko in ida hayi su guda sura a duniya, daga cikin ni'imar da zamu samu in muna yin ikhlasi shine lada mai dumbin yawa da daukaka a wajen Allah subhanahu wataala. A wanda manzo rahama sallallahu alaihi wasallam yake ce Sa'ad bin Abi Waqqas lokacin da zai rasuwa, amma ga wannan ciwo bai rasu ba, dan shi da yanda yake jin bai da lahiya ya aza rasuwa, za shi yake tambaya Annabi sun buskan duke shi da saura, to shine Annabi sai ya bashi bishara yace ya kai Sa'ad ka tuna da cewa Allah ba zai kara maka shekaru ba a duniya, innaka lan tukhallifa, ai Allah ba zai dada maka shekaru a duniya, ka tashi a cikin wannan shekaru da Allah baka kana ayyukan alkhairai, ayyuka masu kyau, kana neman yardar Allah subhanahu wa ta'ala, bace sai Allah kara maka dan wannan shekaru da ya baka da alkhairin da kake daraja da girma da daukaka. Kaga kenan duk wanda ya zamanto yana yi dan Allah wannan abun, Allah yake bashi a duniya a takaice. Kana a ƙarshe gobe kiyama ɗan uwana ya dau hanyar shiga aljanna, al ikhlas tariqu ila aljanna, shi ikhlas hanya ce ta yan aljanna. Da kaga mutum mukhlis to kawai ya dau hanyar shiga aljanna ne, a wayan da malamai suka nuna kuma nusus sun nuna da haka. Na biyu, yan uwana, ikhlasi ke haihuwar mu mutum Allah lullube shi ya sa cikin guda bakwan nan da Annabi ya gayi sallallahu cikin hadisi ingantacce, wanda Allah zai lullubewa da innuwa ranar da babu wata innuwa sai ta Allah. Daga cikin guda bakwai Annabi sai gayi wani bawan Allah mai ikhlasi, shine rajulun tasaddaqa bi sadaqati, mutumin da ya sadaka da wata sadaka sai yayi ikhlasi ya boye ba su a sani, har aka wayi gari damar da ta bada sadaka hagun ba ta sani ba, ai hagun ba ta san mi damar ta bada, dan saboda ikhlasin shi ya boye. To shine wannan yana daga cikin wanda Allah zai sa cikin innuwa ta Allah, wanda babu wata innuwa sai tashi. Malamai suka ce ka gari mai ikhlasi gobe kiyama abinda zai haihuwar ma bawa, wanda kau kaga cikin innuwa Allah gobe kiyama ka san da dan aljanna ne Allah sa mu ciki. Dan haka a ƙarshe, ɗan uwana, ikhlasi shine babban ibada da ta yi duk ibadodin da muke gaba ɗaya, babu ibada da ta kai ikhlasi, domin ta ita ce muke samun rabon duniya da lahira, ta ita ce muke samun farin cikin duniya da lahira, ta ikhlasi muke samun arzikin duniya da lahira. Dan haka wajibi musulmi ya yi zamanto mai ikhlasi. A ƙarshe, to kowanne hanyoyi ya kamata mu bi wanda shari'a ta nuna mamu dan mu zamanto mun sami ikhlasi, domin aiki ne mai wahala. Malamai suka ce abubuwa guda hudu duk wanda ke kula da su a rayuwarsu to zai zamanto mai ikhlasi. na farko suka ce mujahadatun nafs shine kokari bisa kan ka tilasta ma rayuwarka ko zuciyarka ta zama to duk abin da za ta yi dan Allah na haka dai kuma annabi yake cewa al-ilm bit-ta'allum wal-hilm bit-tahallum duk abin da kake so na alkhairi to yi kokari ka nuna ma Allah kana bukata sai ya baka dan haka mu yi kokari saman zuciyarmu da duk abin da za mu yi na magana ne na aiki na niyya mu sa Allah gaba shi muke so ya biya mu na biyu suka ce shine mu san da mutane ba su amfanar da mu komi ba su cutar da mu komi duk in kana ga in kai aiki dan wane ya ba ko wane ya baka wani abu to kada bata lokaci dan ainihin mutane ba su cutarwa ba su amfanarwa mai amfanarwa shine Allah subhanahu wataala dan haka kullun zaka aiki bar riban mutane dibu wanda in kai zai baka lada in ba kai ba sai baka azaba mutumin da kike ga in kai zai ya baka ya banya tsaya kuma a karshe baka da kowa baka da komi a wajen Allah duniyar ka da lahira al'amari na uku malamai suka ce shine addu'a mu zanto muna addu'a na Allah ba mu ikhlasi daga ciki shine malamai suka ce mu zanki cewa Allahumma razuqni al-ikhlasi fil qawli wa amal ya Allah ka arsani ikhlasi a cikin maganganoni na ibada da ayyuka na ibada haka dalika annabi ya nuna mana mi ake cewa da suna sallallahu alaihi wasallam addu'a dake kare mu daga riya dan saboda kishiyar ikhlasi shine riya shine mu roki Allah kare mu daga riya wanda wancan hudu ba da muka yi bisa kan riya mun kawo wannan addu'a kannan a ƙarshe malamai suka ce shine mu zamanto muna zama da mutanen ƙware in dai kana zama da bayin Allah salihan bayi masu son Allah da manzon shi wanda rayuwarsu mafi yawa zaka same ta cikin ibada da da'a ne to bi idhnillahi ta'ala Allah zai arsaka ikhlas domin Allah da kanshi ya ce manzon asam wasbir nafsaka ma alladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajha Allah ya ce ma shugaban halitta sallallahu alaihi wasallam da mu ake ka zamana tare da mutanen nan kai hakuri tare da mutanen nan wanda suke bauta ma ubangijin subhanahu wataala sahada malike ba su son komai a wajen Allah sai yarda Allah shine ikhlasi kenan da suke dan haka kuma haka al'amari ya kasance duk in ka zamana kai abuta da mutum to yau da gobe sai ka samu sifofin shi dan haka annabi rahmatullahi sallam ya mana umarni mu zamanto mun yi abuta da mutanen kwarai annabi yake cewa almar'u ala dini khalilihi falyanzu ahadukum man yukhalif mutum yana samun tabi'o'i da addinin abokin shi dan haka manzo rahma yake cewa sam mu dibi da waza mai abutaka in kana son ka zamanto mai ikhlasi bawan Allah salihi to zamanto abokanka salihan bayi ne masu tsoron Allah ne masu karatun alqur'ani ne masu zikiri ne masu riko da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne wanda suka san darajar iyayensu ne wanda suka san mi suka so yi a duniya to wannan ne za zamanto kai ma ka zamanto na kwarai amma in zamanto abokanka watsaki ne mutane ne wanda ba abin da ke gaban sai saban Allah to ba mamaki wata rana kai ma ka fada a cikin su Allah nake roko sa mu cikin mutanen kwarai duniya da lahira Allah gafarta mu zanubban Allah ruwa mu asiri a duniya da ruwa mu asiri ranar mutuwa da ruwa mu asiri ranar wankan gawa rayuwar kabari ta daruruwan shekaru da ke jira mu Allah ka sa mu ita cikin aminci ya Allah ka sa mu tabbata kabar mu ya zama to rawdun min riyadil janna Allah ka tsare mu kan kabar mu ya zama to kwazazzabo daga cikin kwazazzabon wutar jahannama Allah ka sa ibada mu ta tsare mu daga azabar kabari Allah ka sa ibadan mu ta hidda mu mikewa cikin kabari Allah in mun tashi ka sa mu cikin bayinka da zaka ba littafin su a hannun dama Allah ka taimake mu wajen awan aiki ibada mu ta rinjaye zunuban mu saman siradi ya mai rahama ya mai tausayi ka taimake mu wuce mu shiga cikin aljanna salim alim ba tare da gangari a cikin wutar jahannama ba da mu da iyayenmu da malaman mu da ɗayenmu da matan mu da dukkan musulmai Allah kai gafara da shin kai da rahama ga iyayen da suka haife mu da ƴan uwan mu da malaman mu da almajirai da dukkan musulmai gaba daya Allah muna roƙo ka sa mu rayuwar mu albarka ka sa mu ɗayen mu albarka ka sa matan mu albarka Allah muna roƙon ka wanda ba su da abokan zama Allah ka ba su abokan zama masu albarka wanda sun yi almun ba su da aya Allah ka ba su da masu albarka Allah ka sa albarka ce ƴan kasuwan mu mai da kan kanana masu jin dadin kasuwar su Allah ka ƙara masa budi wanda ta mutu Allah ka raya wanda suka durkushe Allah ka tada wanda ta kare Allah ka dora ya Allah ka bunƙasa tattalin arzikin jihar mu da Niger gaba daya Allah ka taimaka mu shugabannin mu tun daga sama har ƙasa na galgajiyar su da na barikin su Allah ka taimaka musu mu ma'adalci su tausaya mu ya Allah Allah ka ba su mashawarta na alkhairi Allah ka taimaka musu fuskar abin da zai zama to alkhairi gare mu ga addinin mu ga ci gaban ƙasar mu ya Allah muna buƙatar ruwa ya ubangiji muna roƙonka ka shayar da mu ruwa ya Allah ka shayar da mu ruwa kuma ƴan uwa mu ga mu junan mu gaskiya mu yi ta tuba mu yi ta istighfar abin yana tada hankali
misali yanzu akwai wadansu garuruwa har yanzu ba a samu akai shibka ba in wasun ana noma to wadansu kuma fa ana bukatar ruwa dan haka mu yi ta istighfari ba babban abin da zai sa mu samu wannan rahama ta Allah irin yawan ta istighfari kuma mu yi ta tuba kowannen mu ya san abin da yake aikatawa kowannen mu ya san me yake yi dan haka mu ji tsoron Allah mu tuba mu koma ga Allah mu yi ta istighfari Allah zai shahar da mu ruwa a wanda yake fa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilu as-samaa'a 'alaykum midrara har karshe cikin suratul nur ya Allah ka shahar da mu ruwa masu albarka Allah ka ji tausan mu ya Allah Allah ka ga tausan mu ka ba mu ruwa masu albarka Allah ka ba mu damuna mai albarka Allah ka ba mu cimaka mai yawa mai albarka Allah muna roƙonka ka sa albarka cikin ƴaƴan Allah ka shiryar da su shiriya ta addini matan su da matan su wanda suke jiran nan gaba za su yi bar Allah ka sa su yi ta cikin sa'a da alkhairi wanda suka samu birebe Allah ka sa albarka wanda suka yi dezim group na birebe Allah sa gaba ɗayan su wuce Allah muna roƙonka sa albarka cikin ƴaƴan akwai ɗan uwa da dama suna bara addu'a gare mu ga wannan lokuta masu albarka Allah bayan ka ne ka san bukatocin su na alkhairi Allah ka biya mu kowa bukatar shi ta alkhairi Allah ubangiji ka kyautata karshen mu Allah ka taimaka mu sojawan mu Allah ka ba su galaba fuskan makiya makiyan addinin mu makiyan kasar mu Allah ka bunkasa kasar mu ka tsare mu da tsarewarka ya aziz ya qawi ya aziz ya qawi ya man lahu junudus samawati wal ard ya hayyu ya qayyum ya awwal al awwalina wa ya akhir al akhirin ya dhal quwwat al madin ya dhal arsh al majid ya fa'ala lima yurid ya rafi as samawati bi ghayr amad ya rahim al du'afa wal masakin la ilaha illa anta سبحانك إنا كنا من الظالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله